Amurka ke kira sashen Hausa ke magana akan mita 25.31 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyo masu zaman kansu, Radio Amfani, Sarauniya, Niyya, Far'a, Nomad FM da Lot FM. Sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Kana ana iya kama mu a Alfa Radio da ke kuma siya kasar Ghana. Za kuma ya kama shirye-shiryen mu da suka gabata ko kuma kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau Litinin 22 ga watan Yuli shekara ta 2019. Yusuf Aliyu Harande ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryen namu a wannan daren naku. Cikin shirin namu za ku ji irin halin da ake ciki a birnin tarayya Abuja bayan wani karin batta da aka samu tsakanin mabiya mazhabar Shi'a da kuma jami'an tsaro. Muna kuma tafe da wata tattaunawa ta musamman da Sanata Ali Indimi wanda ya jaddada muhimmancin yima dokar da ta fito da tsarin ayyukan gudanarwa da akan yi a kananan hukumomi waɗanda ake ba ma 'yan majalisu kuɗaɗen amma kuma ba a ganin waɗannan kuɗaɗen. Akan haka ne ma za mu ba ku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Tambayar mu ta yau ita ce, wai kuwa kuna ganin ayyukan ci gaba da 'yan majalisun tarayya ke ikirarin suna yi a gundumominku? Da duk da waɗannan makudan kuɗaɗe da ake warewa, kuna gani kuwa? Lambar dai kamar kullum ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555. Daga bisani za mu kawo muku labaran tamola amma duk a takaice. Amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum. Amurka da Iran sun dukufa wajen ci gaba da cacar baka yayin da ta da jijiyar wuya da ake yi ta fuskar soji tsakanin hukumomin Tehran da kasashen yammacin duniya ke ci gaba da zafafa a yau Litinin. Shugaban Amurka Donald Trump a nasa bangaren ya zafafa kalamansa inda ya faɗa wa manema labarai a fadar White House cewa hukumomin Washington a shirye suke su ga iya gudun ruwan Iran. Ya kuma ƙara da cewa irin halayyar da Iran ke nunawa ya sa lamarin yana zama mai matuƙar wuya idan har yana so ya tattauna da hukumomin Tehran. Kalaman na Trump na zuwa ne sa'o'i bayan da Iran ta anata ɓangaren ta cakuɗa lamarin. Ta yi ikirarin cewa ta kama wasu Amurkawa 17 'yan leƙen asiri kuma har ta yankewa wasunsu hukuncin kisa. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi hasashen cewa bahasin da mai bincike na musamman Robert Mueller zai bayar a gaban 'yan majalisu a wannan makon akan ko shugaban Amurka ya yi ƙoƙarin yin katsalandan a kan bincike ko Rasha ta yi shishigi a zaben shugaban ƙasa Amurka na shekarar 2016 ba zai yi masa kyau ba kuma bai ma kamata ya ba da bahasin ba. Baya ga haka Trump ya ƙara da cewa, ni ba zan ma kalli ba da bahasin da Mueller zai yi ba. An shirya cewa Mueller zai shafa sa'o'i da dama yana ba da bahasi a gaban wasu kwamitoci biyu na majalisar wakilai a ranar Laraba, inda ake sa ran zai amsa tambayoyi kan rahotonsa da ya fitar mai shafi 448 a cikin watan Afrilu, wanda shi da masu bincike suka hada bayan watanni 22 da suka kwashe suna binciken. Labaran na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu haka Amurka da Pakistan suna neman hanyar da za su kawo ƙarshen yaƙi da ake yi a Afghanistan. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a lokacin da yake tare da Prime Minister Pakistan Imran Khan a ofishinsa na Oval a yau Litinin. Prime Minister Pakistan ya bayyana cewa wannan shine mataki mafi kusa da muka ɗauka na kullayar yarjejeniyar samar da zaman lafiya a Afghanistan domin babu maslaha a ɗaukan matakan soji. Kan ya ƙara da cewa suna fatan ƙungiyar Taliban za ta gana da gwamnatin Afghanistan cikin 'yan kwanaki masu zuwa. kan ya yaba wa shugaba Trump kan irin kokarin da yake yi, yana cewa ya tilasta wa mutane sun dakatar da yaki don su dauki matsaya guda. Sannan ya kuma kara da cewa Pakistan tana da rawar da za ta taka saboda ta hada kan iyaka da ta kai tsahon kilomita 2,400 da Afghanistan. Akalla mutum 17 suka mutu a tashin wani bom da aka dasa a cikin mota a Mogadishu a yau Litinin, kamar yadda wasu majiyoyi na asibiti suka tabbatarwa da sashin Somali na murya Amurka. Daraktan babban asibiti na Mogadishu, Dr. Muhammad Yusuf, ya ce an kai karin wasu mutum 28 da suka ji raunuka a asibiti. Fashewar ta auku ne a lokacin da ɗan kunar bakin waken da ake zargi ya tada bom ɗin a kofar shiga wani otal da ke kusa da wata mahada da ake kira Kepo da ake yawan hada-hada a Mogadishu. Wasu da lamarin ya faru a gabansu sun faɗa wa sashen murya Amurka na Somali cewa motar an juya bayanta ta kalli shingen duba ababen hawa na jami'an tsaro akan hanyar da za ta kai ka ga filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Adin Abdul da ke babban birnin ƙasar. Ƙungiyar Al-Shabab ta ɗauki alhakin kai wannan harin.
Gaida Muhammad Hafiz Baballe da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. To, ba labaran kuma bari mu sanduma cikin duniyar rahotanninmu, inda za ku ji cewar da misalin karfe 12:30 na ranar yau ne aka yi wani karan batta tsakanin jami'an tsaro da kuma 'yan mabiya mazhabar Shi'a a babban birnin tarayya Abuja, wanda ya sanadiyar mutuwar mataimakin kwamishina mai kula da ayyukan birnin tarayya DCP Usman Umar da ma waɗansu waɗanda suka rasu, kana wasu suka kuma jikkata. Nasiru Adamu El-Hikaya ya aiko muna da ƙarin bayanin abin da ke wakana a birnin tarayyar.
A gagarumar zanga-zanga da 'yan Shi'a kusan 3,000 ta sanarwar 'yan sanda suka gudanar a Abuja, muƙaddashin kwamishinan 'yan sanda DCP Usman Umar ya rasa ransa bayan harbinsa da aka yi inda ya cika a asibiti. Hakanan 'yan sandan sun ce wasu jami'ai masu matsayin mataimakin su furtanda su biyu sun samu raunuka, haɗe da wani wakilin gidan talabijin na Channels. 'Yan Shi'a almajiran Ibrahim El-Zazzaki sun ce an kashe musu fiye da mutum 20 a zanga-zangar mai zafi da suka gudanar a Abuja. Zanga-zangar dai da ta faro daga anguwar Metama ta samu cikas a dab da ma'aikatar harkokin waje, inda 'yan sanda suka tare hanya, wanda hakan ya haddasa ɗauki ba daɗi tsakanin sassan biyu da har aka banka motocin kota kwana na hukumar agajin gaggawa nema wuta. Muhammad Ibrahim Gamawa shi ne kakakin almajiran El-Zazzaki da ke Abuja.
To, muna zuwa ma'aikatar harkokin waje sai 'yan sanda kawai ba tare da wani gargaɗi ba suka buɗe mana wuta.
Wuta da bindiga?
Da bindiga da harsashe masu rai suka yi ta harbe-harbe.
Harbin sama ai.
Yanzu haka muna da mutum 6 a hannunmu, kuma muna da tabbacin cewa akwai mutum 14 da suka kai matuwari na National Hospital a nan Abuja. So yanzu dai mun rasa mutane wajen 20 da wani abu. Sannan akwai marasa lafiya wanda suke rai ko kai mutu ko kai, an ki karban su a asibitoci, ana cewa dole sai 'yan sanda sun ce a karbe su. To, amma waɗansu su har hanjin su ma na waje, amma kuma an ce a'a.
Mun ga a hotunan bidiyo an nuna motoci suna ci da wuta, kuma an ce mutanen ku suka kona motocin. Kazalika kuma an ba da labari kun harbi wani dan sanda.
To, bamu da makami. In an ga harbi to tayu wani ne, in dai za a zo ai kan mai uwa da wabi, ai za ta fada kan kowa. Amma dai mutanen su sani inda makamai muke da su da barnan zai wuce wannan. Sannan kuma suna jefa tear gas a jikin motocin mutane su harba. Kuma al'ada ne na tear gas da zaran ta fashe a kusa da tankin mota, to mota na iya kama wuta. Mu abin da muka je muna ce a saki mala. To, wanda ya tafi da wata magana kuma ya zo yana kona motocin mutane.
Fadar gwamnatin Najeriya makon jiya ta buƙaci shi an su bi kadun El-Zazzaki a kotu da ke Kaduna. Maimakon tayar da fitina a Abuja, mai taimaka shugaban kan labaru Garba Shehu ya ce ba zai yi shugaba Buhari ya ba da umarnin sakin wanda ake tuhuma ba. Tun farkon lamarin, inji Garba Shehu, gwamnati na kaucewa irin wannan fitinar ce, ya sanya ta ajiye El-Zazzaki a waje mai ma'ana.
Ba wai a'a an ɗauke shi a kurkuku an garkame shi ba, uwar gidansa da take tare da shi an bar ta ta zauna da shi don ta kyautata masa. Shi kansa akwai lokacin da yake bukatan a kawo yaransa su zauna tare da shi. Ba wai muna cewa a'a daɗi za ka ji da idan an rike ka ko an hana ka yancin ka ba. Jami'an tsaro suna kokarin su kyautata masa kuma a tabbatar cewa tsaro da doka na kasa ba ya musu illa ba, shi kansa ba a jefa shi cikin halin da wani abu zai iya faruwa gare shi ba.
Rundunar yan sanda ta bakin kakakinta Frank Umba ta ce ta kama yan shi'an 54 kuma za ta gurfanar da su gaban kotu. Babban sufetun na yan sanda Muhammad Adamu ya ba da kashedin karshe kan abin da rundunar ta zayyana da bijirewa doka da yan shi'an ke yi. Nasura da Malika a murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Jinjina ta musamman ga Nasiru Adamu Elikaya da wannan karin bayani. Tun bayan komawa tsarin mulkin demokradiyya da aka yi a Najeriya a shekara ta 1999 daga kuma shekara ta 2000 zuwa yau, gwamnatin tarayya ta ware kudade fiye da ₦2 trillion don aiwatar da ayyukan ci gaba a kananan hukumomi 774 da 'yan majalisun wakilai da dattawa ke karban waɗannan kudade da zimmar yin aiki. Shin abin tambaya a nan shi ne, wai ana gabatar da waɗannan ayyukan ko kuwa ana sa wasu daga cikin tsararru ke sa waɗannan kudaden cikin lalitarsu? Sanata Ali Indime ya amsa wannan tambayar da mafi akasarin 'yan Najeriya ke neman amsarta.
Kasafin kuɗin da ake kowane shekara ba a ma kowane local government da ɓangaren ta adalci. Shi ne 'yan majalisa ta tarayya suka kuka ta ya kamata cewa kowane ɓangare a kasan a tabbatar an gare masa wani kuɗi wanda za a yi abubuwa na muhimmi, wato kamar ƙananan asibitoci, kamar rijiyar birtsatse, kamar tallafi na irin abubuwan noma da kuma makarantu irin ire-iren wannan abubuwa. To sai aka ce kowane shekara a kasafin kuɗi za a ware ₦1 billion ne ake warewa. Kowane ɓangare za a ba su ₦1 billion. Haka ne tsari yake. To ana nan ana tafiya, abubuwan da ake yi shi ne sai a tsakanin majalisar dattawa da majalisar wakilai, kuma kowa zai kawo kamar buƙatar na local government ya ji sun a tabbatar cewa an yi wannan aikin. To kamar yayin gwamnatoci kasafin da ake ya danganta da jihohi guda nawa ne a wancan shafin kasar ko kuma ɓangare. Kamar network wanda suke da jihohi guda 7 idan an kasafa kamar ₦10 billion na su, to abinda kowane ɓangare ne suke sa zai kasa da wanda su kamar state ɗin su guda 5 a yi misali South West. To wannan shi ne tsarin, amma muna da sani ana da koke-koke da yawa a kai.
Ganin cewar waɗannan kuɗaɗe da kake magana ana maganar sama da ₦100 billion da ake warewa a duk shekara, kuma har ya zuwa yanzu al'umma da dama suna kokawa ganin cewar ba sa ganin wani aiki da za a ce gashi an yi shi daga waɗannan kuɗaɗe. Menene ya kawo hakan, ko kuma ana iya cewa kawai ana yin almundana da waɗannan kuɗaɗen kenan?
Sai abubuwa uku ya kawo da nuni haka. Na farko shi ne kuɗin da ake warewa ɗin a rubuce yake a takardata amma ba a zahiri ba ne. Ma'ana za a ce an ba maka biliyan kamar ₦1 billion don a yi wasu ayyuka na zaɓenka, sai kuma a baje ɗin ba a ba da ko ₦10 billion ba. Amma a rubuce kuma a jarida ko kuma duk duniya suna da sanin haka, sai a ga kamar cewa ɗan majalisa ko kuma ma'aikacin gwamnati ne suka yi tsaye kenan. Na biyu sa aikin da ake yi idan ɗan majalisa ya fara in har kasa shekaran ya wuce kasafin kuɗin ba a samu an aiwatar da aikin ba, musamman ma idan an samu canji a cikin ɗan majalisa zai ka samu kuma wanda ya zo sabo shi kuma zai kawo maganarsa gaba. Na ƙarshe wanda mutane suke tsokawa kuma har yanzu shi ne suna zargin cewa waɗansu daga cikin mu suna haɗa baki da ma'aikatan gwamnati shirin da ciki ko kuma shi almanda hana da zai kan kuɗaɗen da aka yi rufin a yi wannan aiki. To irin wannan ba za a rasa shi ba, amma an san matakin da ya kamata a ɗauka duka da shawarar sai akwai irin wannan kuma akwai tabbacin haka. A kan kuma ya kamata a kai ba yi magana a kai shi ga dan hukumar ko EFCC ko IGPC ko kuma direct a ɗauki mataki a kai, tunda wannan ya zama cin hanci ga rashawa da kuma rikici a kan dukiyar jama'a. Amma wani rikicin ba za a rasa ba, akwai a bincika.
To idan na fahimce ka, kana nufin kenan su wane ne suke ainihin kwashe waɗannan kuɗaɗe suna sa a cikin lalitarsu? 'Yan majalisu ne ko ko gwamnatin tarayya da take cewar tana aikin nan?
A ni da zan yarda, wato dole ne a samu ɓangare biyu, ɓangaren zartarwa da kuma ɓangaren da suke daga kuma idan an yi kwace sun ka ji labarin a sassa an yi alƙusa hana a kan wani kudin da ya kamata a yanki da shi dole sai da haka bakin ma'aikata ko kuma hukumar da ita.
Ana cewa kudaden nan ku ƴan majalisu ake ba mu kudaden.
To ai ko haka din ne nazarin da ake yi, ai ɗan majalisa bai da daman da ya je inda kudin yake kauka, ba sai ya ji ma'aikatan da ko kuma hukumar da aka sai da kudin ba. Don idan kake za ka yi wani abu sai an kai da hukumar da ya take da haƙƙi an yi tsawatar da wannan aiki.
Hakumi ya fadda sauyin giwa a yazo zai shirya kowa gaskiya ya yawa kare ya bar sarar da kai.
To wannan rakumin kowa ya yi abin kunya kuwa. To sanata Ali Yandima kenan ma wanda ke wakiltar jihar Borno. Akan wannan maudu'in muke son ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Wai kuwa kuna ganin waɗannan ayyuka da ake ikirarin cewar an kashe sama da triliyan biyu a cikin waɗannan shekaru? Idan ba kwa gani sai ku kira duk da haka ku bayyana mana ra'ayoyinku. Amma kafin nan bari wannan waƙar ta tuna muna makomar mu.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To bari mu fara kiran mu na farko yau da jihar Nasarawa. Wa muke da shi a jihar Nasarawa?
To alhamdulillah Bashir Taylor ne daga nan layin Nawika a cikin garin Lasun Bare-bare.
To Malam Bashir muna jin ka.
To a gaskiya na ji maudu'in da kuka kawo kuma gaskiya dai akwai ɗan majalisu wanda suna iya kokarin su a kudaden da suke samu daga gwamnatin tarayya, amma wasu akasarin su ba su yin komai. Wani dan majalisan ma ba za ku kara ganin shi ba sai lokacin zabe. To ya kamata yan majalisu su yi tsoron Allah, hakkin da Allah ya dora musu yana da kyau su sauke wannan nauyin. Mai magana Bashir Taylor ne daga nan Lafiyan Bare-bare.
To mun gode Malam Bashir, bari mu koma jihar Katsina ta duk kudakin karawa muke da shi a jihar Katsina.
Wa
alaikum salam. Wa ke magana? To Malam Abdulsalam muna jin ka.
Eh to gaskiya wannan dai kuma muna da jiya radio kai amma ba mu gane ka.
Kana nufin kenan wannan makudan kudaden a radio kake jin su ba kwa ganin su kenan a kasa?
A gasa radio kike jin su.
To kana nufin ba wani aiki da za ku nuna kenan a karamar hukuma ku cewar an yi muku?
Eh nake. Bashi.
Eh
magana gaskiya
ba shi. To mun gode Malam Abdulsalam. To bari mu tafi jihar Yobe. Wa muke da shi a jihar Yobe?
Ina magana ne da Malam Umar Ahmad daga garin Arfani garin hukumar Jakusko jihar Yobe.
To Malam Umar muna jin ka.
Eh hakika wasu ƴan majalisun mu idan mun zagaya su har ga Allah suna tafiya ba sa hulura da mu ba sa dawowa su ji bayanan mu talakawa. Sun tafi kenan. Kansu suka sani da iyalansu mu muna nan muna fama da talauci da ganyen wahala muna ta gare su domin su ji kiran mu su ringa wayar mu su dawo gare mu.
To Malam Umar, to mun gode
jihar Yobe.
To mun gode Malam Umar, bari mu koma jihar Naija. Wa muke da shi a jihar Naija?
Jihar Naija Muhammad kana da magana da injiniya mai girma ke Ikon Tagora.
To injiniya muna jin ka.
Wato gaskiya ƴan majalisun sai a hankali nagari yan kadan ne masu kamantawa. Dan kaga mu ne na azan si ba mutaka samun dan majalisa wanda ya aiki kamar wani tsohon sanata Ibrahim Musa ba. Amma saurakan ko ganin su ba ai. Shi sanata Ibrahim Musa ya majalisa wanda ba a taba samun azan si wanda ya rike ba.
To engineer kana nufin kenan wannan kudade da aka ce an ware tun daga shekara ta 2000 zuwa yanzu trillion sama da 2 kana nufin ka ce ba za a zo a ga wani aiki koda na miliyan 100 ne
ba mu ko san da ana bada kudin ba
to amma kuma gwamnatin tarayya ta ce tana fada tana bada wannan kudade ɗin majalisun ku na dattawa da na wakilai suke kawo waɗannan ayyukan da suke kira a turance constituency project
ana yi lokacin sanata Ibrahim Musa mun ka san da waɗannan kudi amma kuma nan da yabba wurin shikenan kamar an shuka dosa ba wani aiki na gaba ba ci gaba ko guda
to kun yi kokarin cimma su waɗannan wanda suke kai yanzu ku ce ba ku ga wannan ayyukan ba
cimma su tunda ko ka zo ba ka ganin su ba a bari hadan su ko ka kira waya ba su dauka sannan ko ba a bari ka su sha mai ba su bari a gan su
to Allah ya sa wannan sakon naka ya kai gare su
to amin amin
to bari mu koma jihar Katsina kuma har yanzu wa muke da shi a jihar Katsina
eh ki gaba Nasiru ne daga Bazanga
to Malam Nasiru muna jin ka
yawa wato ya kai miki Allah ji danan ku
eh
da madada an majalisu ko
eh
da kan da Allah mu dai akwai lokacin da dan majalisa na karama kuma dan ja da bakori
eh
wato wannan da sani Abdullahi Dabai
eh
da ne ko
eh
ya taba zuwa shi ya gina mana makaranta a nan
to duk wannan shekarun kana so ka ce makaranta ɗaya kawai aka gina to wallahi Malam Nasiru ya tsinke har yanzu dai muna so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan waɗannan makudan kudade da aka ce an ware shin wai kun ga waɗannan kudade a ƙasa ko kuwa kawai kamar abin da sanata Alain Dume ya ce ne ana rubuta a takarda amma babu a aikace to muna da kira daga Taraba wa muke da shi a Taraba
Assalamu alaikum kuna magana da Mustafa ne daga Taraba Zalingo
to Malam Mustafa muna jin ka
to gaskiya al'amari na wannan sanatoci ba abin da zamu ce sai dai Allah ya karɓa mana haƙƙin mu a gurin su
eh
gaskiya mu kam talaka ba abin da zamu ce sai dai kawai mu gode wa Ubangiji kawai
to kana nufin kenan Malam Mustafa a nan yankin naku a nan Jalingo babu wani to shi ma Malam Mustafa layin shi ya tsinke har yanzu dai muna sauraron ku don ku kira ku ainihin bayyana muna ra'ayinku to mun sake samun kira daga jihar Niger wa muke da shi a Niger
kuna magana da Ibrahim yankin mu lagarin mai gode a Kimba
to Malam Ibrahim muna jin ka
to a gaskiya a hakikanin gaskiya mu da ɗan majalisun mu musamman ma namu na yankin nan musamman bara dan Bargu to mu wani abu dai na alkhairi da ya gaskiya mu taba ganin shi ba a ce a gwamnati a aikace gaskiya babu shi
eh
dan shekara hudun da yayi to musamman dai mu nan yankin dai Idjuat to gaskiya babu wani abu da suka taɓa yi mana amma dai suna kokarin gina mai tsare a hau manyan motoci shine kawai aikin su a majalisar nan amma dai a yi wa tallaka aiki a kai tsaye gaskiya babu shi in kuma akwai shi a zo a nuna mana shi
to Malam Ibrahim wannan maganar naka babu siyasa a ciki
wallahi babu siyasa dan ma kuri'a ma ba wannan ya jiha mu kuri'a dan saboda ba su zo su mana rajista ba
to mun gode bar mu ƙara kira namu daga jihar Yobe wa muke da shi a jihar Yobe
kana tare da Tijjani Malam Bidi da karamar hukumar karatu a jihar Yobe.
To Tijjani muna jin ka.
To gaskiyar magana ƴan majalisar mu na tarayya da sanatocin mu muna da gani daidai gurgudu.
Eh.
Saboda an yi mana sun yi mana ayyuka daddaku.
Eh. To idan aka kwatanta da waɗannan makudan kudade da aka ce ana warewa aikin sun yi ya kai rabi koko.
Eh to ai makudan kudade shi an yi dubi yayi bayani yayi wani lokaci a rubutu ne suke ganin su ma
to masha Allah mun gode Malam Tijjani ya ka abin da zamu iya dauka kenan to har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC ya ka abin da zamu iya dauka kenan a yau sai kuma gobe mu sake ba ku dama yanzu agogon muna cewa karfe 4:54 na yamma ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
Ana ci gaba da fuskantar rudani a duniyar kwallon kafa a daidai lokacin da ake bada wasu rahotannin mutuwar tsohon shahararren dan wasan kasar Brazil Edson Arantes do Nascimento wanda aka fi sani da Pele. A makon jiya ne wasu kafafen yaɗa labarai suka bada sanarwar mutuwar Pele yana da shekaru 78. To sai dai kuma wasu rahotannin sun musanta haka. Ba wannan ne karon farko da ake baza labarin mutuwar Pele ba, daga bisani kuma a musanta. Duk da yake tsohon dan wasan ya jima yana fama da rashin lafiya. To ko me yasa labarin mutuwar ta Pele ke girgiza duniyar kwallon kafa a duk lokacin da aka yaya tashi? Tambayar kenan da naiwa Umar Ahmad Kware, wani dan jarida mai sharhi akan lamurran wasanni.
Idan baka manta ba, shi wannan dan wasa shine har yanzu wanda babu irin shi, wanda ita kanta hukumar kwallon kafar duniya tana girmama shi kuma ta aje shi a matsayin dan wasan da har yanzu ba a samu wanda yayi kafa abubuwan tarihi irin nashi ba. Babu shakka duniya za ta ci gaba da tunawa da wannan dan wasa wato Pele akan irin abubuwan da yayi na kwallon kafa ta duniya da kuma shaharar da yayi wanda yake ta bambanta da irin wata shahara da wasu ƴan wasa suke da shi masu tasowa.
Mai horar da ƴan wasan kasar Morocco Herve Renard ya sauka daga mukaminsa biyo bayan ficewar sauri da kasar ta yi daga gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar Afrika da aka kammala kwanan na kasar Masar. Morocco na daga cikin kasashen da ake hasashen za su iya lashe gasar da farko, to amma sun yi ficewar mamaki daga gasar a matakin ƴan 16 sa'ad da kasar Benin ta doke ta a bugun penalty. Renard wanda ya taba lashe gasar ta nahiyar Afrika tare da kasashen Zambia a shekara ta 2012 da kuma Ivory Coast a shekara ta 2015 ya soma aikin horar da ƴan kasar ta Morocco ne a watan Fabrairun shekara ta 2016. A kasar Spain kuma mai horar da ƴan wasan kungiyar Real Madrid Zinedine Zidane ya ce dan wasan gaba na kungiyar Gareth Bale na dabdabarin ta. Bale mai shekaru 30 da haihuwa baya cikin ƴan wasan kungiyar da suka sha kashi da ci 3-1 a hannun Bayern Munich a wasan sada zumunci. Dan wasan na da sauran shekaru 3 na kwantaragin sa a kungiyar, inda ya sami lashe gasar zakarun Turai har sau 4 tun sa'ad da ya dawo kungiyar daga Tottenham ta Ingila a shekara ta 2013. Hukumar kwallon kafa ta duniya wato FIFA ta dakatar da tsohon sakataren hukumar kwallon kasar Botswana Moketsi Kgotlele daga sha'anin kwallon kafa iya tsawon rayuwarsa. Hukuncin ya biyo ne bayan da kwamitin ladabtarwa na hukumar ya same shi da laifin cin hanci da rashawa wanda ya kunshi coge wajen shirya wasannin kasa da kasa wanda kuma ya sabawa dokokin hukumar. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To a gaida wazirin Sanyinna daga jihar Sokoto. Yanzu kuma labaran duniya, amma wannan karan a takaice.
Amurka da Iran sun dukufa wajen ci gaba da cacar baka, yayin da ta da jijiyar wuya da ake yi ta fuskar soji tsakanin hukumomin Tehran da kasashen yammacin duniya ke ci gaba da zafafa a yau Litinin. Shugaban Amurka Donald Trump a nasa bangaren ya zafafa kalamansa, inda ya faɗa wa manema labarai a fadar White House cewa hukumomin Washington a shirye suke su ga iya gudun ruwan Iran. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi hasashen cewa bahasin da mai bincike na musamman Robert Mueller zai bayar a gaban 'yan majalisu a wannan makon akan ko shugaban Amurka ya yi kokarin yin katsalandan akan binciken ko Rasha ta yi shishigi a zaben shugaban ƙasa Amurka na shekarar 2016 ba zai yi masa kyau ba, kuma bai kamata ma ya bada bahasin ba. Yanzu haka Amurka da Pakistan suna neman hanyar da za su kawo ƙarshen yakin da ake yi a Afghanistan. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a lokacin da yake tare da Prime Minister Pakistan Imran Khan a ofishinsa na Oval a yau Litinin.
To masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan dare naku, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe, za ku ji mu ɗauke da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin wanda ya taya ni gabatarwa Muhammad Hafiz Baballe da kuma wadda ta shirya ta kuma ba da umarni Julie Lazarus Gresham, sai injiniyan namu na wannan lokaci Mr. Dan. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muka fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙarasa wuni lafiya. Assalamu alaikum.